Sauraro barkanmu da saki saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke nemo hanyoyin warware matsalolin al'umma da ke da bambancin kabila addini jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya mai dorewa da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin a yau shirin zamantakewa zai duba yadda makiyaya da manoma suka hada kai ne suka yi noma a gona daya don ƙara ƙarfafa dankon zumunci a tsakanin su rikici da ke tsakanin manoma da makiyaya yana da tsohon tarihi inda a ƙasashe da dama musamman a nahiyar Afirka matsalar ta makiyaya da manoma ta janyo asarar rayukan mutane da na dabbobi da kone-konen gidaje da dai sauran nau'ikan ibtila'i daban-daban To sai dai bayan irin waɗannan fitintunu manoma da makiyaya a wani yanki na karamar hukumar Riom a jihar Plateau wanda a baya ta yi kaurin suna wajen tashin hankali tsakanin bangarorin biyu a yanzu sun fara nemo hanyoyin daidaita tsakanin su da ci gaba da kyakkyawar zamantakewa na tattaro kan shugabannin matasa na bangaren makiyaya da manoma
sunana Ali Abubakar Bello daga Fast Riom local government wanda aka fi sani da Takawa
sai kuma kai
Dalio Bitrus Run daga Free Community Riom Local Government
ana ganin kaman makiyaya da manoma musamman ku matasa dake da karfi ana ganin kaman ba kwa ma jituwa ba kai tun farko ma me yake hada ku a rikici ne kafin ma a ce an kai baga batun zaman lafiya
alhamdulillah ta gani da Allah ni dai da na tashi nayi wayo na samu ana zone lafiya sannan kuma in an ce mun in bada tarihin abinda ya kawo yaki tsakanin mu tun 2001 wani badan iya bayarwa ba wani kuma zan iya bayarwa abinda zan iya bayarwa din shine kashin adalci ne kuma gwamnati suke ma mutane wanda gwamnati yake hannun su suna gani sune suke da power wanda gwamnati baya hannun su kuma sune yake gani kaman basu da wani sai a wajen basu da wani power a wajen masu gwamnati suna gadara in sun yi abu ba wani matakin da za a musu wadannan kuma suna gani kuma su in an musu in su rama akwai mata akwai za a zo a arrest nasu ko a zo a kuma ko in an musu in sun kai kukan su ba a bi musu kadi ni abun da nake gani yake kawo wannan rikicin kenan
sai kana ganin kaman gwamnati ke hada rikicin kenan
gwamnati akwai yana play role sosai a wajen
barin zo gare ka Malam Dalio tun farko me yake janyo sabani tsakanin ku da makiyaya yan uwanku
rikicin mu akwai the first an fara da sanina na yi waye a lokacin that was 2001
san shekara 20 kenan
20 da yankai abinda ya fara kawo mana fada tsakanin mu da fast da dare an zo a attacking wani a yankin mu
kenan dai kawai akan zo aka hawo muku hari ba wani fada ba ku
a wani fada lokaci muna zama tare da su ma lokaci ga gidajen fulani ga gidajen biro to abinda ya fara kawo fadan shine an zo attack da dare to wannan attack din aka kashe mutum daya sanadiyar rikicin da ya biya shi ka tsakanin ku da fulani
sai ya zama ba jituwa ba fahimtar juna
ba fahimtar juna na biye da shi kuma idan an yi noma fulani wani lokaci suka zo su destroy kayan da shanu wani lokaci mudin ma in an bata amfani gona birom suka yi attacking shanu to haka ma yana kawo mana rikici
bari zo gare ka Malam Aliyu an yi shekaru ana wannan rikici amma sai cikin kwanan nan muka ji abubuwa sun fara sauyawa kusan ana cewa ba a jin kullun riyam an kashe riyam an tada hankali da sauransu me ya janyo ku kuna matasa har kuka kwantar da hankalin ku na cewa a zauna lafiya
to gaskiya kam yanzu ga mu a riyam ba abinda za a fada sai dai godiyan Allah rikicin kowa ya gaji da shi da ba fulata ni mai kiwon da manomin kowa ya gaji da wannan rikici da fulata ni zai tafi kiwo zuciyar shi yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da bamba in an ba yara kanana shanu kowa hankalin shi ya tashi mai gona ma yana tunani zai je gona ya zai yi yana tunani zai dawo ne ko kuma bare da ba mu arewa yanzu gaskiya an samu sauki
amma me ya janyo saukin akwai matakan da kuka sa ne don samun sauki
akwai matakai mu kamar mu da ku matakan da ni na sani an sa komiti kaman wanda za su duba mu a gefen mu fulani an sa komite mutum biyar a bangaren biron mutane koyi su ma sun nada komite mutum biyar wanda in wani abu ya tashi ko kaman shanu sun tafi kiwo sun je sun ci gona a can so wannan komite din da suke koyi za su kira wannan komite da suke gidan mu za su je musu akwai shanakan da muka kama a cikin gona sun ci wannan gonan saboda haka ku wanda shanu suke hakin ku je ku bincika shanu su waye ne komitin za su je su yi bincike za su gano shanu waye ne ana kawo mai gona da mai shanu in an kama su a zo a tattara a zo a yi settling a wajen a biya kuma yanda muka sani iyayenmu suna da komite su ma wanda da suke kikkiran juna su je su zauna a jeji wanda bara su zo wajen mu ba mu ma bara mu je wajen su ba sai su haɗu a tsakiya shugabannin nan sai su yi komite sai su kafa in wani abu ya tashi daga nan ko kuma attack ko kuma me to za a yi maza-maza don a magance wannan abu to daga wajen ne abin saukin ya fara.
Kungiyar matasa da ke yaƙi da tashin hankali da take haƙƙin bil'adama YAVA ita ce ta jagoranci shirin wayar da kan makiyaya da manoman.
Joaquim Jacob Chodi, shugaban wannan kungiya na YAVA, Youth Initiative Against Violence and Human Rights Abuse. Akwai wata kuɗi da muka samu daga wata kungiya ana kiranta Knowledge Platform Security and Rule of Law na Netherlands. Muka yi akan cewa za a yi aiki ne na zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Domin wayna rikice-rikice mun dinga ji so da yawa ana ce aka kashe mutane kaza aka yi kaza aka sata shanu kaza. Sai muka gane cewa in ba a duba wannan tafiyar da kyau ba to ta jawo mana damuwa sosai a al'umma. Ba wai ma al'umman makiyaya da manoma kawai ba har al'umman mu na kasa duka. Kuma wannan abin ya shafe ba plateau ko ya shafa ba ya shafa wurare da yawa. Muka yi project na ganewa ana kiran shi study project wanda duk abin da muka samu muka iya muka duba daga wayannan wurare za a sa shi sai a koya ma wayansu shine ma har ma muka yi video apart from so da wanda ma bare iya reading bare ya karanta abin da muka sa a wurin ba sai kalla video tango ma a Hausa a Hausance aka yi.
Kace kun yi wani study project kamin ku fara wato ku gano matsalolin da ke a wannan wuraren ne kuma me kuka gano ma matsalolin?
A ciki muka fitar da matsaloli guda hudu. Akwai wata approach ana kiranta systems thinking. Shi muka using wanda muka tara Fulani da Biron da sauran jama'an tsaro da sauran mutane na gwamnati wanda suna da amana na kiyaye gari da wanda su ne yan gari ana kira su perpetrators and victims and perpetrators muka hada su duka a daki daya sai suka yi wannan koyo. So ba wai muka gane yanayin damuwan kawai ba muka sa su su gane shi Fulani gane daga site na Biron to Biron gane daga site na Fulani and haka sai a samu gudiya muka yi wata paper wanda ta zane-zanen da muka ya nuna inda maganan shaye-shaye maganan displacement hijira maganan tara makamai tabbatar da adalci gwamnati ma ta idar da abin da ya kamata ta idar. Muka gane cewa a wayannan wuraren da ana so rikice-rikicen nan ba ma gwamnati a wurin domin a wasu wurare sai ki gani cewa makarantu because wata misali da suka bar shine makarantu da suke wasu wurare sai a ga ma ɗakin laka ne kawai ba komai sai akwai yara kusan 100 da wani abu a wannan wurin sai kuma sai in an je wadannan community za a ga makaranta na da kyau sai wannan ya zama abu ne da ke bawa mutane fushi yana cikin abubuwa da yawa sai ko aka kashe daba ko aka bata gona police da sauran mutane su ne suke idar da doka ta yaya za a biya aka ce wayannan kudade ma ba su ma kai hanayen wanda ya kamata a kai. So muka duba abubuwan da suna kawo tashin hankali a wurin domin kowa ya sani cewa ga abin da ni inda na yi za mu samu wannan solutions.
Masana a harkar zaman lafiya sun goyi bayan sasantawa tsakanin makiyaya da manoman.
Sunana Maji Peters, ina aiki da kungiya ne mai zaman kanta wanda ake kira Equal Access International. Maganan gaskiya shine rayuwa ta canza ba inda muka taso da ba. Saboda haka ya kamata mu ma mu canza abin da muke nema. Kuma yawancin wayannan matsalolin da muke ciki ba zai yiwu a ce ana neman guntun gatarin da zai iya magance shi na yanzu ba gwanda ne ba wanda zai magance shi har zuwa nan gaba. Abin da ya kamata a yi
ne ma matsalolin ne.
Matsalolin a kin ga na daya ga maganan shaye-shaye, ga maganan rashin jituwa, ga maganan 'yan bindiga, ga maganan zaman rayuwa ya kara abin nan ba tasiri ga governance ga komai yayi tsada da sauran su duk wayannan abun ba za ka yi cire wannan ka ce shine matsala ba kowanne matsala na kawo wani matsala saboda haka ba zai yi a ce an zauna an ce ga inda zai a magance shi ba dole abin da ya kamata a yi shine a duba menene zamu yi da zai magance duka damuwan da ke kasa ga maganan a ce makiyaya da manoma dukan wayannan matsalolin ba za su daina samun su ba sai an yi abin da zai magance duka abin da ke damun mutane gaba daya ana yunwa ga rashin tsaro ga rashin jituwa gashi ba kudi dukan wayannan abun gaba ɗaya su ma suna haifar da irin wannan abin da muke ciki
sunana Lantana Bako Abdullahi kuma mace ce mai gwagwarmayar taimakawa wurin wanzar da tabbataccen zaman lafiya a Nigeria to wannan mun zo taro ne a karkashin kungiyar wata organization mai zaman kanta da ake kiranta Yava wanda ta yi wani aiki ne jajircewa a karamar hukumar Riom wanda ta kawo makiyaya da manoma dan su ga sun hada kai wajen tabbatar da zaman lafiya kamar yadda duk muka sani Riom da wasu kananan hukumomi da Plateau ma gaba daya jihar Plateau ta dade a cikin hali na samun rigingimu da yakin rikici da kone-kone kashe-kashe da rashi da aka samu wanda ya dauki shekaru fiye da 20 hukumar Riom kuma da irin aikin da suka yi gaskiya ya ba mu burgewa saboda abu ne da mun dade ba mu ga irin shi ba musamman kuma da yazo daga matasa ne masu wannan kungiya da su suka jajirce suka je suka yi wannan aiki na ganin sun kawo hadin kai game da makiyaya da manoma abin da yafi burge mu shine yanda suka hado kansu suka zo har suka yi noma gona daya suka noma gona suka sayi iri suka sayi taki suka noma kuma suna gadin gona har aka kai lokacin da suka nuna mana yanda har aka zo ma aka samu an shiga gonan an bata gonan kuma suka dauki mataki na ganin an kama wanda suka yi wannan aka hukunta su to gaskiya muna ganin wannan aiki ne da suka kawo tsari ne da zai taimaka wa zaman lafiya tabbataciya a karamar hukumar yau
jama'a masu sauraro anan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo karshe sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da waɗanda suka sada ni da ku ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya